This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na yau safiyar Juma'a ta babbar rana 31 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Aisha da kanin labarai.
Ana samun kyakkyawar fata akan goyon bayan Trump kan tattaunawa da Russia da China akan daƙile yaduwar makaman nukiliya. Mahukuntan Amurka sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba Trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje zai yi a bangaren gasar da take yi da China. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar fasinjojin wani hadarin jirgin sama da ya auku a kusa da birnin Washington DC.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji cewa shirye-shirye sun kankama a birnin Abuja fadar gwamnatin Najeriya, inda aka kafa manyan allon sanarwa na babban taron hafizan Alkur'ani mai girma.
At-Takbir.
Muna kuma tafi da rahoto kan farmakin da dakarun sojin Najeriya suka kai maboyar gawutaccen dan bindigan nan Bello Turji, lamarin da ya bar baya da kura. Domin kuwa al'ummomin yankin sun ce an kwanto musu kura, an bar su da ita.
Ina cikin tashin hankali, kaunata tana ta hannu da ƴan uwana a abokina da kuka dauka sai an kashe su a dukura wato.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin manmuniya, to amma fa da farko ga Aisha da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. In rajin daƙile yaduwar makamai suna fatan sabbin kalaman shugaban Amurka Donald Trump na goyon bayan daƙile yaduwar makaman nukiliya zai kai ga tattaunawa da Russia da China akan rage makamai. Tattaunawar Amurka da Russia da China akan daƙile yaduwar makaman nukiliya da cimma yarjejeniya abu ne mai yiwuwa, a cewar Trump, wanda ya yi wa mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin duniya a Davos, ƙasar Switzerland, mako ɗaya da ya gabata jawabi. Ana kashe makudan kudade akan makaman nukiliya, sannan san ba a sanyin magana akan irin barnar da suke yi don ba masu muji, inji shi. Ya kara da cewa abun bakin ciki ne. Trump ya yi nuni da yadda a wa'adin shi na farko ya tattauna wannan batun da shugaban Russia Vladimir Putin. Shugaba Putin ya so shawarar rage yawan makaman nukiliyan da ya mallaka. Kana a tunanina da duk sauran kasashen duniya su ma sun amince. Mahukuntan Amurka a ranar Alhamis sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba Donald Trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje tsawon kwanaki 90 zai yi a bangaren gasar da take yi da China. Trump ya rattaba hannu akan wata dokar zartaswa yan sa'o'i bayan rantsar da shi a matsayin shugaban kasa, wacce ta dakatar da bada duk tallafi ga kasashen waje yayin da sabuwar gwamnatin take nazari akan ko tallafin sun dace da manufar gwamnatin shi na Amurka farko ko a'a. Shugaban kwamitin hulɗa da kasashen waje a majalisar dattawa Jim Rush ya ce matakin yana da mahimmanci domin maida hankali akan nauyin bashin da ake bin Amurka na sama da dalar Amurka triliyan 36. Yan Democrats sun ce jinkirta bada tallafin zai haifar da gibin da kasar jamhuriyar al'ummar China za ta cike. Bayan an danyi tsit don nuna alhini biyo bayan wani hadarin jirgin saman da ya auku a kusa da birnin Washington, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar jiya Alhamis cewa babu wanda ya rayu bayan da wani jirgin saman soji mai saukar ungulu ya yi karo da wani jirgin kasuwa dauke da mutane 64. Shugaba Donald Trump ya mika sakon ta'aziya ga iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su, sannan ya sha alwashin bincika sababbin hadarin na ranar Alhamis. Yanzu an koma aikin gano gawarwakin, abin bakin cikin shine babu wanda ya tsira. Wannan dare ya kasance dare mai cike da bakin ciki a tarihin kasar mu, sannan bala'i mai tsanani a matsayin mu na kasa. Muna bakin cikin duk rayukan da suka riga mu gidan gaskiya ba zato ba tsammani, sannan a matsayin mu na kasa muna cikin alhini. Akalla an gano gawarwakin mutane 28 da aka ciro daga cikin kogin Potomac mai sanyi tamkar kankara bayan hadarin da ya auku a daren ranar Laraba, yayin da jirgi mai saukar ungulu ya gitta inda jirgin kasuwan yake kokarin sauka a filin jirgin saman Ronald Reagan na kasa kusa da Washington DC, a cewar jami'ai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Aisha za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga hoton mu na farko da zai kai mu Abuja a Najeriya, inda wakilinmu a can Nasiru Adamu El-Hikaya ya shaida mana yadda birnin ya dau harama akan babban taron hafizan Al-Qur'ani, inda aka kafa manyan allolin sanarwa a birnin. Ga Nasirin da cikakken rahoto.
At-tabir At-tabir At-tabir
nan matasa ne dake goyon bayan taron ke gangamin maraba da shirye-shiryen da ake yi da jin hankalin waɗanda ke sukar hakan da su sauya tunani. Murtala Garba na daga fitattuwar matasan da ke cewa taron zai ƙara kawo haɗin kai a tsakanin makaranta na sassa daban-daban na Najeriya.
Mun gode ma sarkin musulmi, kuma mun gode ma manyan malaman tulwan da suka bashi goyon baya, Sheikh Namu, Sheikh Dairo Usman Bauchi, da kuma babban shugabanmu na GB Sheikh Abdullahi Balalau da kuma Shehu Mukaribullah. Muna kira ga matasan mu su fito wannan taron, don duk inda ake karanta Qur'ani akwai albarka anan.
Taron da wanda zai gudana karkashin Majalisar Koli ta Islama bisa jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar, na da zummar tara dubban alarammomi don su yi karatu a ruwayoyi daban-daban, kuma daga dukkan kungiyoyin Islama da suka hada da su faye salafawa da sauransu. Shugaban kwamitin fatawa na Majalisar Kolin Sheikh Sharif Ibrahim Sali kan muhimmanci ko ingancin taro na karatun Alkur'ani.
Kan biyan bukatun kasar da kiyaye lafiyar kasa abu ne wanda yake muna bukatar sa. Kyakkyawar niyya, Allah ya sa ta aboki wannan abu, kuma a samu lafiya da zaman lafiya cikin wannan abun da za a yi. Allah ya bamu nasara, ya bamu kuma himmar karatun Qur'ani, ko a ta cikin taro ko ba taro ba. Karatun Qur'ani saboda a samu nasara a wurin Allah kan haɗin kai kun sauransu, shari'a ba ta hana ba. Amma kuma ba ita ce aiki kurum ba. Ya kamata mutane duk masu zama wuri ɗaya su haɗa kansu su yi aiki tare don su amfani kansu da jama'ar da suke tare da su. Saboda haka muna so wannan sunna ta rayu har abada.
Duk da ana sa ran shugaba Tinubu zai halarci taron ranar 22 ga watan nan na Fabrairu, amma kai tsaye ba wani bayani daga wani jami'in gwamnati da ya alakanta abun da siyasa ko bukatar neman goyon bayan jama'a ga zabe mai zuwa da ke da nisan gaske daga yanzu. Da hakan ya saba da zarge-zarge a yanar gizo. Dattijan 'yan siyasar Arewa Injiniya Kailani Muhammad ya ce taron zai karfafa karatun tsangaya da gwamnati ta fara mai da hankali a kai zamanin tsohon shugaba Jonathan.
Muna da hafizai ne na Alkur'ani, ya fi na Saudi Arabia, ya fi na kasan Larabawa yawa, amma ba wani taimako da aka yi musu. Waɗanda suka kawo wannan idea suna maganan makarantar allo a lokacin da President Goodluck Jonathan ya kawo maganar tsangaya da za a taimaka musu, sai muka samu akasi lokacin Buhari aka soke wannan tafiyar tsangaya. To yanzu yana cikin abin da za a dawo da shi, a kai musu makarantar boko a yi na Islamiya wajen, sannan a dinga ba da abinci.
Kwamitin shirya taron da ya hada da manyan malaman Islama ya bude dandalin yanar gizo don samar da bayanai ga masu niyyar halarta. Nasiru Adamu El-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha ta dawo da cigaban labaran duniya.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi tir da harin jirgi mara matukin Rasha da sanyin safiyar ranar Alhamis da ya kashe akalla mutane 9, tare da ayyana shi da mummunan al'amari. Jirgi mara matukin ya afka wani gini inda mutane suke haya a birnin Sumy da ke arewa maso gabashin Ukraine da sanyin safiyar jiya Alhamis, inda ya kashe mutum 9 sannan ya raunata wasu 13, bisa bayanan hukumomin yankin. 'Yan sanda sun ce an kammala aikin ceto bayan sa'o'i 19. Wasu dattawa ma'aurata na cikin waɗanda suka mutu, sannan wani yaro mai shekaru 8 na daga cikin waɗanda suka ji rauni. Harin ya kashe mahaifiyar yaron. yayin da birnin Los Angeles yake farfadowa daga mummunar gobarar dajin nan mai tsanani. Injiniyoyin muhalli masu tsara birane da ƙwararru a fannin bala'o'i suna nazari akan yadda za su sake tsara wasu unguwanni da suka kone kurmus. Ta yiwu a maida wasu unguwanni fili kawai inda za a haramta gini. Sannan dogayen bishiyoyin kwakwar da birnin ya shahara da su waɗanda suka yi ta ƙonewa tamkar kandir ɗin rum za a maye gurbinsu da itatuwan ƙasar masu jure wuta. Waɗannan su ne wasu daga cikin sabbin dabarun da masana ilimi suke da shi a kan birnin Los Angeles yayin da yake farfadowa daga gobarar dajin da ta ƙona itin da Palisades wadda ta kashe mutane 28 sannan ta lalata gidaje 16,000. Gaba ɗaya gobarar ta ƙone murabba'in mil 59 wato kwatankwacin murabba'in kilomita 152 wanda ya fi girman Paris.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai gusau fadar gwamnatin Zamfara inda wakilin Martin Abdulrazak Bello Kaura ya shaida mana yadda al'ummomin yankin nan da dakarun sojin Najeriya suka kai farmaki a maɓoyar gawurtaccen ɗan bindiga Bello Turji suka koka kan abin da suka ce an takalo rigima an tafi an bar su da ita kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Farmakin da dakarun sojin Najeriya suka kaiwa maɓoyar gawurtaccen ɗan bindigan nan wato Bello Turji a yankin Shinkafi ya warbaya da ƙura domin kuwa al'ummomin yankin sun kata akan abin da suka ce an takalo rigima an bar su da ita. Duk da yake mafi galibin mutanen ba su yadda a ɗanɗin muryoyinsu ba, wasunsu ma da suka yadda a ɗanɗin muryoyin nasu sun buƙaci a sake sunansu, to amma dai duka kukan nasu ɗaya ne domin kuwa sun koka ne akan janye dakarun soji daga yankin da aka fatattaki ɗan bindigar har sojin Najeriya suka kashe komandojin shi. Lamarin da ya sanya yan bindigar suka yoyo al'ummomin yankin suna musu ramuwar gayya.
Batun da ya wuce sojoji da anka turo daga Abuja tabbas sun shiga sun yi aiki sosai, amma ina wada ma cikin kwana uku abin ya tashi ya daburci dunna ba gidajenmu muka kwana ba. Yanzu haka maganar da muke da kai na baro gidana na ce rizanci a cikin da ni ba wanda ya san inda zan kwana. Ina cikin tashin hankali, kaunata tana ta hannunsu da yan uwana a abokina wanda sun ka dauka sai an kashe shi a al'ummar wata
hanya sun tare. Yanzu ka kai ma cikin gida suka shigo waya suna tace gida-gida suka ɗauka mutane. Satin da ta shekaran jiya ƙafin nan da ka sani birnin Yalo inda sun kai sun ka ɗauki masallata yanzu sun sake azo musu tara ta miliyan 30. Jiya-jiya a tashi yau sun shiga shadawa sun kashe wasu sun raunata wasu.
A nashi Haujin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓin Shinkafi da Zurmi a majalisar wakilai tarayya Honorable Bello Hassan Shinkafi wanda ya tabbatar da sake dawowar hare-haren 'yan bindigar a yankin na Zurmi da Shinkafi ya ce su ka a matsayinsu na wakilai Abuja suna nan suna ba fitakar ganin cewa al'ummomin yankunan suke wakilta sun samu sa'ida an samu kuma dawowar kwanciyar hankali a yankunansu.
Sannan su kuma sojojin nan mun sani suna nasa kokari, amma kokarin da suka yi muna nan muna kira ga shugabanninsu kuma muna rubuta musu takardun da ya kamata mu rubuta musu kuma muna zuwa a kai mu tabbatar da cewa wannan abu ba wai a je kawai bane na kwana ɗaya kwana biyu a dawo. Allah kiga mun yaba musu da zuwan da suka yi na farko suka yi kusan kwana uku a cikin dajin nan, amma daga baya suka baro wanda kuma yanzu al'umma suke fuskantar wannan baradara daga waɗannan mutane waɗanda ke zowa suna terrorizing ɗinsu da gida da daji da yana.
To amma ya ce tun da farko dakarun sojin Najeriya da suka takalo rigimar da sun san ba za su tsaya a yi ta ƙare ba, da ma sun bar al'umma da halin da suke ciki.
Sojojin nan har yanzu suna nan a cikin jihar Zamfara, dole ne mu gaya musu wannan abu da suka yi ba shi zai fidda mu akan wannan tafiya ba. Har in sun san ba za su iya tsayawa dindindin ba har sai an kai ƙarshen wannan abu, to gara su kyale al'umma su neman ma kansu mafita akan wannan tafiya.
To sai dai mai magana da yawun dakarun tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya wato operation fansar yamma Lieutenant Kanar Abubakar Abdullahi ya ce al'ummomin su ƙara daurewa gaba kaɗan za su ga sakamako mai kyau.
Al'umma su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da ba mu goyon baya, su sani cewa aiki irin wannan yana nan yana gudana ta bayan fage da kuma a zahiri. kuma ba da dadewa ba za su ga sakamakon ayyukan da ake gabatarwa.
Har-haren ƴan bindigar dai ya sace kunno kai ga dangaren ne a yankin na Shinkafi da wani bangare na Zurmi, biyo bayan janye dakarun soji daga yankin Fakai da sauran dabbobi ƴan bindigar da aka kai wa jere har-hare ta sama da ƙasa, wanda dakarun Najeriya suka kaddamar ta kuma yin nasarar kashe da dama daga cikin su tare da kwato wasu makamai. To sai dai har yanzu tambayar din ma ke yawan ita ce, shin ko ƴan bindigar sun gagare jami'an tsaron Najeriya ne? Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
An gaida Abdulrazzaq Bello Kaura. Masu sauraro kada a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Nigeria na ci gaba da dudumar damban dambarwar daddale dalla-dallan dukiyar da aka dankara cikin kasafin kuɗi.
Ban ga dalilin da zai sa a sa kuɗi kusan biliyan 200 wurin kogi na gidaje, kogi na asibiti ba. Wal a gwada ma mutane yadda za a zauna lafiya a ce an sa biliyan 8.
A shekaran da ya wuce mun samu kashi 4.2, to a yanzu ko kashi 1.3 ne suka nuna damuwarsu, mu ma mun nuna damuwarmu.
Game da mika wuyan da gwamnonin Najeriya suka yi don amincewa da kudurin dokar harajin Najeriya, kuwa masana ne ke cewa dama ai tun farko suka dinga yi wa talakawa gargadi.
Dama can mun faɗa cewa yadda da talakawan Najeriya suke so su yi gwamnonin jihohi kuskure ne, domin inda suna tausayi da ba za su bari abin da ya faru a lokacin cire tallafi ya faru, amma tun da jikansu ta yi nauyi suka ba da dama ya faru.
Su kuwa kungiyoyin da ke ta'ammali da harkar mai a Najeriya cewa suke su ma bacire tallafin mai a tarayyar Najeriya yana matukar yi musu raɗaɗi.
Kungiyoyin da 'yan kasuwa mu ma kokari muke mu rayu a wannan yanayin, ba wai daɗi muke ji ba. Yanayin kowa ya taba, kana gani kana biyan ma'aikatan kuɗin da ba zai rike shi ba, kai ka sani shi ya sani.
Waɗannan fa so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na Manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan sauke muku sakonni cikin nishadi. Shiri na 220 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin an girgide duk wani magudi. Me yiwuwa kuma kokarin kwakule magudin ne yasa majalisar kasa a Najeriya ta daddage cewa ai dole sai an kara wa kasafin wasu ma'aikatan kasar fadi. Ministan ma'aikatar noma a Najeriya Sanata Abubakar Kyari ya ce akwai bukatar duba matsayin ƴan majalisar Najeriya akan kara kaurin kasafin kuɗi don manoman kasar su ji daɗi.
Ɗan majalisa dai sun nuna mana cewa kuma haka ne, kuma don saboda ina ka duba aka gan akwai abin da ake kira Maputo Declaration da Malabo, wanda kungiyar kasashen Afrika suka ce lalle kamata a cikin kashi 100 kashi 10 na budget ya zamana yana harkar noma. To a wannan a shekaran da ya wuce mun samu kashi 4.2, to a yanzu ko kashi 1.3, to shine suka nuna damuwarsu, mu ma mun nuna damuwarmu akan cewa tunda lokaci ne kamata a yi a karfafa noma, ya kamata a kara wannan kudin. Wancan shekara an ba biliyan 40, yau kuma biliyan 60 ne. Amma ga ka duba budget din gaba daya a cikin kasafin ne yake zama ƙarami, amma a yawan kuɗi din ya fi na bara. To ka duba kamar a percentage shine ya yi ƙasa, amma a yawan kuɗin ya fi na bara din yawa.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da ma'aikatar yaɗa labaru a Masar da Jantaren Najeriya Sanata Garba Musa Mai Doki cewa yake ba za su taɓa amincewa da kasafin kuɗin ma'aikatar ba har sai gwamnati gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da wani sharadi.
To Hajiya, in abun da ya dace ayi ne to ayi shi da kyau. Wannan muhimmancin wannan abun Hajiya ta wannan information ne da national orientation wannan banditry kila muke gani ana iya kai karshen shi. Ta wannan ne muke gani talakawa za su iya kai kudirin su wurin gwamnati. Gwamnati ta sani ko abubuwan da take yana kai ga talakawa ko bai kaiwa don gwamnati a gyara. So in ba a iya sa abun da ya dace to gaskiya mun muna ganin a matsayin mu na masu kasafin kudi na kasan nan ba mu amince da wannan ba kuma ba za mu amince da shi ba.
To kuna kuke ganin ya kamata a ba bangaren watsa labarin
Hajiya Hausa suka ce in kunne ya ji jiki ya tsira. Hajiya ina ta ba mutane misali da cewa ko gwamnati ta gina gida in yan Boko Haram suka zo gudu za a yi a bar gidajen nan ko kone su za a yi. In gwamnati ta gina asibiti in bandit suka zo gudu za a yi kone shi za a yi. So ban ga dalilin da zai sa a sa kudi kusan biliyan 200 wurin ko gina gidaje ko gina asibiti ba wal a gwada ma mutane yadda za a zauna lafiya a ce an sa biliyan 8. Wannan abin in rashin zaman lafiya ya zo da kyau wannan abin shi za a fara konewa. A yi kokari tukunna a gwada ma mutane muhimmin zama lafiya in ya daure komai muna iya ginawa. Amma yanzu mu abin da muke fata in ba a sa komai ba a sa biliyan 250 ga information
game da maganar amincewa da dokar harajin da gwamnonin tarayyar Najeriya suka dawo suka yi daga baya kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum. Malam Awwal Yakub baban yara ne yake cewa aida masu sun san za a rina kamar da yadda suka dade suna fadi.
Abin lura nan shine ba wai sun samu mutalaka da mafita bane. Abin da ya faru shine wannan gundayen dokokin haraji guda hudu za su yi ma gwamnonin jihohi illa alalitan su, za su yi ma talakawan Najeriya illa a al'amuran zamantakewan su na yau da kullun da sauran al'amuran na rayuwa. To abin da gwamnoni suka yi shine sun arfushin al'umman kasa ne, suka yi amfani da shi suka tsorata gwamnatin tarayya dan ta ba su dama ai kasu ya kashe mu raba. Kuma an yi wannan abin da aka yi musu na sauya kaso na harajin VAT to da masu abin da ya kai su kenan. Amma mu daga binciken da muka yi a wadannan kundaye guda hudu kowane kundi yana da nau'i na illa da zai ma al'amuran zamantakewa na al'umman kasa.
Amma dai ɗaya daga cikin matsalar da ake ganin za ta faduwa ƴan kasa ita ce maganar karin harajin VAT, kuma gwamnoni sun ce an amince ba za a kara ba.
Eh wato abin da ya faru an saka ya kofa ne ba an fasa bane. An ba mu manta ba kwanan nan an mana karin kudin kiran waya kuma ba mu ga an je majalisa ba. Dalili shine an hallanta mu ita hukumar nan mai kula da al'amuran sadarwa dama duk lokacin da suke so za ta iya ba da dama a aiwatar da kari. To shi ma kundayen nan guda hudu na haraji idan an tabbatar da su za a canza hukumar da take karban haraji wato Federal Revenue, za a aiwata sabuwar hukuma wadda ita kuma za a hallanta mata irin wancan iko na yin kari ko yadda da sauyi na abin da ya shafi haraji ba tare da ta koma majalisa ba. Saboda haka a takeice rufe kofa aka yi da farawo. Dama can mun faɗa cewa yadda da talakawan Najeriya suke so su yi da gwamnonin jihohi kuskure ne, domin inda suna tausayi da ba za su bari abin da ya faru a lokacin cire tallafi ya faruwa. Amma tun da jikansu ta yi nauyi suka ba da dama ya faru.
Mataimakin shugaban kungiyoyin masu motocin da komai a yankin Arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Sani Idi dan Fulani kuwa cewa yake cire tallafin a Najeriya baya jefa harkokin mutane da dama cikin suradi.
A da lokacin da ba matatu za a saida shi a yi amfani da kudin a siyo. A yanzu tunda da matatu za a saidawa matatun kasa an sayar muku a kaza ku tace a ku saidawa jama'a.
Kana cewa yanzu tunda akwai matatun Dangote an ce ta fata court da wari sun dan fara motsawa. A kaida kamata ya wannan mai na amfanin cikin gida a dinga ba suna tacewa kenan.
Shikenan an ba suna tacewa a farashin da aka ba su za a iya cewa to a dan yi wa 'yan Najeriya dan tallafin farashin mana. Me yake a sai da shi farashin duniya sai a dan rage.
Me yasa ba a yi?
Wannan tsari ne na gwamnati ita tace kawai ya sai da kansa saboda da shi kudin za a muku makarantu da tituna da sauran
abubuwa. To amma wancan na sayarwa ne wanda dama an ce harkokin asibiti da titi ai da shi za a yi. Wannan kuma dan cin cikin gida ne ai.
Wato abin da nake so mu gane shine cire tallafin nan da aka yi su fa gwamnati sun samu linkin blinkin tarin shigowar kudi musamman na jihohi.
Me kungiyoyin kamar IFMAN da NATO musamman kuke idan a samu watakila?
Mu kungiyoyin da ƴan kaso mu ma kokari muke mu rayu a wannan yanayi ba wai dadi muke ji ba. Yanayin kowa ya taba kana gani kana biyan ma'aikatan kudin da ba zai rike shi ba kai ka sani shi ya sani amma ya hakura saboda babu wani aikin banda wannan kai kuma baka da wata sana'a banda wannan.
je muku kira cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwadakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar ki fadi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 847 ne su yi sallamar sakin kudirin da akan su ne da ma suke ta wani faman su burgudi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi gaba gadi ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
biyun mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne na nasihar juma'a
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria nasihata a wannan juma'a ga dukkan yan uwa shine murungumi aqida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadan rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasan mu daya ko san mu ba dai ba ko garin mu daya ko garin mu ba dai ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba dai ba in dai mutum mutun ne muna da halin mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da dugadugan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashin su saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manoman mu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakin su saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abinda zai fitar da mu a wannan lokaci shine murunguma aqida taimakon juna kowane mutum dan uwan mu ne domin mu da shi ƴaƴan adam mu ne da Hawwa'u Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara ya zunar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wataala zai iya jarabta mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarabta mu rasa aiki ya zama ne mu ne zamu rika neman taimako Allah subhanahu wataala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimaki dan adam wasu wurare koda susa zakai sai mutun ya zaci kudi zaka bashi wannan yana nuna tsananin kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi Allah ya zonar da mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani
to mallan sai mu ce Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada ga Aisha da takaitattun labarai
to Hawwa a takeice Yan rajin dakile yaduwar makamai suna fatan sabbin kalaman shugaban Amurka Donald Trump na goyon bayan dakile yaduwar makaman nuclear zai kai ga tattaunawa da Russia da China akan rage makamai tattaunawar Amurka da Russia da China akan dakile yaduwar makaman nuclear da cimma yarjejeniya abu ne mai yiwuwa a cewar Trump wanda yayi wa mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin duniya a Davos kasar Switzerland mako ɗaya da ya gabata jawabi Mahukuntan Amurka a ranar Alhamis sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba Donald Trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje tsawon kwanaki 90 zai yi a bangaren gasar da take yi da China. Trump ya rattaba hannu akan wata dokar zartaswa yan sa'o'i bayan an rantsar da shi a matsayin shugaban kasa wacce ta dakatar da bada duk tallafi ga kasashen waje yayin da sabuwar gwamnatin take nazari akan ko tallafin sun dace da manufar gwamnatin shi na Amurka farko ko a'a. Bayan an danyi tsiti don nuna alhini biyo bayan wani hadarin jirgin sama da ya auku a kusa da birnin Washington, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar jiya Alhamis cewa babu wanda ya rayu bayan da wani jirgin saman soji mai saukar ungulu ya yi karo da wani jirgin kasuwa dauke da mutane 64. Shugaba Trump ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su sannan ya sha alwashin bincika sababbin hadarin na ranar Alhamis.
Masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za a jima da maimaitin shirin. Kafin nan, bari mu mika sakon tayin murna ga Hajiya Fatima Kasim Mahmud Kano bisa auren ƴaƴanta Maryam Hussein Sani da Asadiya Hussein Sani. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai editanmu na wannan zangon Ibrahim Garba da Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. A wasu shirin ku fata alheri daga nan Washington DC. Sai an jima ku.